This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da safiya, da fatan an waye gari lafiya. Ga kuma cikakkun labaran duniya tare da ni Murtala Faruk Sanyin na. Fadar shugaban Amurka ta White House ta faɗa wa muryar Amurka cewa ta girgiza da jin rahotannin da ba a tabbatar da su ba daga yammacin duniya cewa Iran ta kai wa Rasha makamai don amfani da su akan Ukraine ko kuma za ta kai a kwanan nan. Iran ta mai da martani kan waɗannan rahotannin ta hanyar shaidawa muryar Amurka a keɓance cewa ta kaurace wa samar da makamai ga ɓangarorin da ke cikin yakin da kawarta Rasha ta kaddamar akan Ukraine. Jaridar Wall Street Journal ta ruwaito a jiya Juma'a cewa wani jami'in Amurka da na Turai da ba a bayyana sunayensu ba sun tabbatar da cewa yan kwanakin nan Iran ta bada makamai masu linzami ga Rasha a ƙarƙashin wani shiri da zai zama na farko na haɓakar ƙawancen soji tsakanin ƙawayen ƙasashen biyu masu adawa da yammaci. Kafafen Bloomberg da Reuters sun wallafa rahotannin a ranar Litinin da kuma ranar 10 ga watan Agusta, suna masu haƙaito su jami'an Turai da ke cewa babu ko tantama kan makaman da Iran ta tura wa Rasha. Wani alƙali a nan Amurka ya amince da ɗage yanke hukunci ga Donald Trump a shari'ar almundanar kuɗi har sai zuwa ranar 26 ga watan Nuwamba, makonni uku bayan da aka kada ƙuri'un ƙarshe na zaɓen shugaban ƙasa. Matakin da alƙalin Yuan M. Merchant ya ɗauka a jiya Juma'a zai baiwa Trump sarari a yayin da yake fuskantar sakamakon samunsa da aikata laifuka da aka yi da kuma gangamin yakin neman zaɓensa na shugaban ƙasa. A can farko an tsara yanke hukuncin ne a ranar 18 ga wannan watan na Satumba, kimanin makonni 7 kafin ranar zaɓe. Alƙali Merchant ya kuma jinkirta yanke hukunci kan buƙatar lauyoyin Trump na yin watsi da ƙarar bisa dalilin rigar kariya. Trump ya ce yanke masa hukunci kamar yadda aka tsara da farko na iya kasancewa katsalandan ga zaɓe. An kama wani mutum ɗan ƙasar Pakistan a Canada bisa laifin kisa harbin jama'a a wata cibiyar Yahudawa da ke Brooklyn a yayin bikin cika shekara guda da harin da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba, wanda ya haifar da sabon rikici a gabas ta tsakiya. Babban lauyan gwamnatin Amurka Merrick Garland ya ce Muhammad Shahzib Khan ya yi yunkurin tafiya daga ƙasar Canada inda yake zaune zuwa birnin New York na Amurka da nufin kashe Yahudawa da dama da sunan kungiyar ISIS. To sai dai an kama matashin mai shekaru 20 a ranar 4 ga watan nan na Satumba a lokacin da yake yunkurin tsallakawa Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wata gobara da ta tashi a wani ginin gidajen kwanan ɗalibai a Kenya ta kashe ɗalibai 18 yayin da wasu 27 kuma suke kwanci a asibiti tare da wasu yara 70 da ba san inda suke ba, a cewar mataimakin shugaban kasar a jiya Juma'a. Shugaba William Ruto ya ayyana kwanaki uku na zaman makoki inda za a sassauto da tutocin kasar domin girmamawa ga yaran da suka mutu. Mataimakin shugaban kasar Rigathi Gachagua ya ce yara 86 ne kawai aka gani daga cikin yara sama da 150. Ya kuma buƙaci al'ummar yankin da watakila suka baiwa wasansu mafaka da su taimaka su bayyana su. Gachagua ya ce wani ɗalibi ɗaya kuma ya mutu a asibiti, kuma ya zuwa yanzu ɗalibai 37 sun samu saduwa da iyayensu. Ana ci gaba da bincike kan musababin tashin gobarar da ta tashi a daren Alhamis a makarantar firamare ta Hillside Edarasha da ke gundumar Nyeri, kamar yadda kakakin 'yan sanda Raisila Onyango ya bayyana. Kwamishinan gundumar Nyeri Pius Murugu da ma'aikatar ilimi sun ruwaito cewa gidan kwanan ɗalibai da gobarar ta kama na ɗauke da yara maza sama da 150 da ke tsakanin shekaru 10 zuwa 14. Jami'an bincike sun bayyana cewa matuƙa jirgin saman fasinja na ƙasar Brazil da ya hatsari a watan jiya inda ya yi sanadiyar mutuwar dukkan mutane 62 da ke cikinsa sun kasa ne a ƙoƙarin cire ƙanƙara daga cikin jirgin. sun yi taka tsantsan wajen kauce wa furta cewa hakan ne musabbabin hatsarin kuma sun jaddada cewa akwai sauran aiki a gaba har ila yau rahoton nasu ya karkata ne kan babban hasashe na masana harkokin zirga-zirgar jiragen sama cewa rashin karfin tashi saman ya faru ne sakamakon daskarewar kankara a fuka-fukan jirgin da kuma gazawar na'urar narke kankara ta jirgin rahotannin hasashen yanayi na ranar da hatsarin ya auku sun nuna cewa za a sami daskarewar kankara a yankin da jirgin ya yi hatsari
labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba
Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
labarin cin burodin waɗansu nan ofis din
na shago gurmaya da biredi kasan nan kin sani
ba zan faɗa ba da sai ce wasu suka tafi studio wai suka ce wai dan kar wasu su taba musu biredi sai inda ake hangar da ake sa lokacin sanyi idan mutane su fito su ce kawai ni na zo na kawai sai daga biredi alli
Na gane ko aikin wani ne.
Ba su faɗa masu sauraro an hanga biredi ba. Ba haka ba da na ba da labara amma ba ne kawai bari.
Ni na sani kin san hanga ta aiki kin san kusa da jirgi na take don haka duk wani na sani. Kin san kusa da jirgi na take ko.
Ba mu ba yi sallama ba na san yin da karuda ne. I'm going to be able to do it.
I'm going to be able to get a new quarter.
kusa da Ado Bayero Royal Homes ke birnin Kano kamar yadda muka fara za a yi wannan bikin ne da karfi daya na rana to Allah ya bada ikon zuwa Allah kuma ya bada zaman lafiya
to amin
garu masu amfani
to amin sun ma'anin kin ga su oh an yi sabon baba kenan
ai shi ne
ba fadi suna ba ni ma ba fadi suna ba
oh to
wani ya san ko da wani ke
aka ce ko wanda ya zagi kasuwa ya san da waye ke
a to
ai shi ne Allah ya bada zaman lafiya muna taya ta murna kwarai
to bari kuma mu isar da sakon gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalai da ƴan uwa da dukkan wato al'ummar jihar Sokoto bisa ga rasuwar Hamshakin dan kasuwa dan kwangila kuma dan siyasa Alhaji Ibrahim Milguma wanda Allah ya yi rasuwa a ranar 30 nan a wani asibiti a birnin tarayya Abuja muna roƙon Allah ya gafarta wa Ibrahim Milguma kuma Allah ya baiwa iyalansa hakurin jure wannan rashin da mu baki daya
amin sama amin Allah kuma kyautata namu ƙarshen
AKA yawa ya taɓa wata fituwa ne ta dimfa da ce ta tun sannan sunan ya bi shi a matsayin dan daba to amma ne
ya iya wannan ba kadan
ba ai kware da gaske idan aka yi aka yi da kira jikin sa malamin zai sannan da irin yanayin fuskar sa sannan da irin yanayin
ya iya wannan fatin a turanci ba
a gaskiya gaskiya a wannan sashen da suka yi suna a wato masana'antar filafina wasu da ake da
su da wannan sashen kan
gaskiya
to zuwa an jima can za mu ji a hirar murya Amurka da shi to amma kafin na guje kamar yadda muka saba na san yana bari mu mika gaiso fata alheri da sada zumunci zuwa ga baban gida Mato wato babawo Mato mai addu'a jihar Katsina sai mai girma sarkin Fulani mai addu'a Alhaji Abdulkadir Muhammad da Abdullahi Laki Huntuwa sai Usman Manika mai ruwa Road Huntuwa da Adam Harka ta sawa sai Yakubu Umaru mai gizawa da Abdul Aziz dan gungo mai addu'a sai Hajiya Magajiya Bello da Mani Tinau da Musa Malam Indu da Lawan Sade Daura sai Salisu mai shinkafa son da Biniya Mudi malamin makaranta rigan malam da fatar an tashi lafiya.
To amin su malam, to malama Grace bari kuma mu dan kara jinjina masu tauraron mu a musamman irin su na asabe mai fata ya wuri da kuma malam Angu malamin makaranta ya wuri sai kuma Aliyu Ya'u na bayan UBA a Sokoto a jihar Sokoto sai kuma Alhaji Haruna Didiwa ta Marsuwa tar Marsuwa da Alhaji Baura Dada Potiskum da Alhaji Adamu Sarkin Tangoro Bajuga da Alhaji Adamu Mai Kifi tar Marsuwa da Alhaji Sarkin Gari Jalo da Gaula da Alhaji Haya Muhammad wakilin Sangaro Bajuga da Malam Hassan Dalmari na babban layi Potiskum da malam malam mai zanen hula da Yusuf mai leda gololo da dan adda mai mai da mati a garin Garanka da Garba Shushaina garin Kwano da malam Kura da Ayuba a garin Sarkin Noma da Alhaji Bello da ke garin Bindigo da babayo sabon layi tar Musuwa da mai unguwa Sale mai kifi tar Musuwa da Tela Manu kifi nera yawun mutum yawun kutum da Adama Adamasi da wato mai wankin hula Bajigo da Alhaji Sele Tela mai tare da tar Musuwa da fatan dukkan su za su yi karshen mako lafiya.
Ina maza suke ina maza suke
wanda aka haifa dan dago yayi karatun sa primary a Gwale secondary Gwale amma bai ma gama karatu ba ishin gurmayar rayuwa sanadiyar haduwa ta da Adwa Mirgin Dabino na tsindima a cikin masana'antar fim yau gashi kuma ana dan damuwa da mu muna dan cewa
bace muna bace shekara nawa
to shekarun da yi ba za su wuce 30 ba na kai shekara 30 a masana'antar fim
shekara 30 ba an ga ji an ga yau idan za a kwatanta harkar fim
baya da kuma yanzu ne ya goma tashi harkacin a na farko dai a bangaren maza daban a bangaren mata daban idan ana so in taba kowanne bangaren in faɗi magana akai zan iya faɗa bangaren mata a da matan musu iya kashe kuɗi ba su san neman kuɗi ba na da kawai aikin su kashe kuɗi har ga ya za a ji dadin rayuwa sabuwar rayuwa na yanzu kuma sun san darajar neman kuɗi babu wata yarinya da za ta yi suna yanzu baka ji tana dan wata sana'a tana dan saye da sayarwa ta sami dan kasu incomes ba tare da wai tana tunanin wai da namiji sai ya bata kudi ko kuma wani abu da yake ba ta kudi ba tana iya neman wa kanta kudi kin ga ashe akwai bambanci tsakanin jiya da yau sanna bangaren maza duk mutumin da ya san fina-finan mu na da ya tabbatar da cewa wasu jarumai da ba su na kama suna ba suna iya daukar mace ko a rungumi mace ko kuma a yi kokawa da mace ko kuma a taku mace ko a tuba riga ko a yi wani abu ko a da kan gado kamar za a yi kiss da kiss amma yanzu ba ka isa ba wai ta Bahaushe ce uban kuturu ya kaɗan a gane ba za ka iya irin wannan abin ba zai ba na farko an tsaftace abin gado ma mace da mace ba za ta iya hawa su yi wani abu ba sannan ba za ka iya fesin mace da wani abu sannan ba ka iya riƙe hannun mace ba ko da uwar ka ce ba ta da lafiya to kaga akwai gyara na tarbiyya bambancin da da bambancin yanzu sannan a yanzu kamar da ake amfani da ita a fim ba irin ta da ba ce sannan sound din ba yanzu ba hoton ba yanzu ba gidan ba yanzu ba komai ba yanzu ba kasuwanci ne kawai ya bambanta tsakanin da da yanzu shine da akwai wani abu da ake sayarwa yanzu kuma duk gaba daya harkar ta koma online dan haka sai wanda Allah yana da abinci yake iya benefitin a cikin masana'antar
kace sai wanda Allah ya yi kenan idan aka yi platform ba a samu riba ko
eh mana ai magana guri ba ma bata taso ba sai wanda Allah ya zai ci abinci sai na farko da na ga miki tef ana sai da tef idan an sai da tef a dan samu incomes ana sai da cd in an sai cd a dan samu incomes ko dvd ha gane yanzu fa duk wayannan babu idan kana tankawin Sulima mu lokacin da muka taso a masana'antar film idan ka nuna film dinka a wafa ka nuna a marhaba ka nuna alale sinima za ka iya mai da shi kowa ma ka aji ka ci riba kawai wani abin za ka shiga amma yanzu tunda Boko Haram ta shigo babu sinima kwata-kwata sannan yanzu ka je ga mutum ya sa miliyan 1 miliyan 2 miliyan 3 ya je yi shin ya tambaye shi ina zai kai fim babu inda zai kai gidan talabijin ne African Magic Area 24 ka je ga nawa ake business din tsakanin kai da su nawa zaka samu nawa ka kashe nawa ne zaka samu sannan idan online ne baka da security ka sa film ɗinka a YouTube wani ya je ya dauki film ɗinka ya kafo ya dora maka wancan ma ya dora maka wannan ya dora maka kin ga dan haka sai ki dawo magana ta sai wanda Allah yana da abinci shi yake samu ai ba magana sulhuntawa bane magana ce yanzu majority saboda matsalolin da ake samu yanzu amma daina mun daina ma mu'amala tsakanin mu da su yanzu muna sayarwa da marketing and distributors ne misali kamar Salisu Lulu kamar Anas Bata kamar wani something waye Hamza Dogo kamar duk irin wayannan za su zo su sai film ɗinka ne kawai su tafi tunda su suka san ƴan dalilin ɗin su ma suka san su a gane kuma ɗan abin da za ta gani da wayayi asara kwara gidaranci kawai yin kaɗan rage a can kaɗan rage a nan za ka yi kana yin wani abu ne don kawai sana'an ka ji.
Yanzu a kwatanta Hollywood da Bollywood shin ta ina kuke nema a shigo a tallafa muku domin ku cimma kamar yadda ƴan Hollywood?
Idan aka yi mana idan da za a yi mana abu kamar namu iya namu ne wanda babu wanda zai samu fim ɗin sai abu kuma ba zai iya satuwa ba kamar yanzu Netflix ɗin nan a ce akwai wata manhaja da za ka zo ka yi abin mai kyau a siya saboda dai yanzu dai a duniya in ka cire yaren turanci ka cire french ka gane ban sani ba ko larabci to amma dai a duniya hausa sai ka saka ta a cikin sahun abu biyar ko guda goma da za ka lissafa to in dai haka in dai kwa za a yi wannan manhajar a ce za a samu fim ɗin hausa a tantance sai an tantance sai ya kai matsayin da yanzu da ni da ke wani ɗan boko wani ɗan gargajiya wani ɗan kaza zai shiga wannan manhajar ikalli fim ɗin da zai burge shi tsaye da yanzu nan duk mun zama masu kuɗi ya yi ai problem ɗin na gaya maka mu masu kuɗinmu ne na arewa ba sa taimakar masana'antar da komai ko ba su yadda ma sana'a muke ba saboda wasu akwai wasu abubuwa da suke faruwa ne yanzu misali ana yanzu kana zuwa gida neman aure sai ka ji an ce maka mai sana'ar shi da ce dan balle mai sana'ar shi mawaki ne mai sana'ar shi dan fim ne iyayenmu na gargajiya kamar ka ce musu bai da sana'a ne amma yanzu kai ka isa ka ce Amadu Musa ba shi da sana'a kai ka isa ka ce Nazuru bai da sana'a kai ka isa ka ce Rarara bai da sana'a ko zai nemi auren ka sai dai kawai ka kishi dan mawaki ne ko ka kishi dan balle a gane amma kai ka san wayannan ba abin da ya ƙakka ba idan 'yar mutane 30 ce ake riƙewa za su iya riƙewa kuma za su ƴaƴansu za su taso da karatu da kulawa da jin dadi na rayuwa kamar inda ake ji a kowanne gida
inda rabana
bawala
idan ka fita kaman ka fita ya kike karewa da jama'a da gari kuma shi yawa an ganin ka a marke
wato ni baba abin da zan ce da malalu dorei irin su Hassan Gis irin su wannan mutumin da masu karin giya su ne suka gano a jikina akwai wani abu daban bayan Bailon ka gane kuma a lokacin da nayi jin din dadin kowa na Arewa 24 akwai wani role da nake ogagoji saboda alakar yara da nake da ita a cikin sabgar abun tun daga nan yara suka fara kaunata amma da yaro in ya ganni guduwa yake baya so na daga ya ganni wani ya fitsari wata mace ta ganni ta fadi wani haka dai ina samun wannan problem din
abokin naka
na maza kinji tijani a take
an yi dogo tafiya
a sosai gaskiya
an kwanta gwagwar mai a wannan fanni
to amma fa ba iyaka tattaunawar da muka yi da tijani a take kenan ba sai masu sauraron mu a biyo mu baki mako mai zuwa insha Allah za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawar
to Allah ya kara basira Allah ya bada nasara ya kuma sa a gama da jama'a lafiya
to amin summa amin malam Grace yau kan ina gani ke zaki ba masu sauraron mu labari
yau ni na menene ake cewa da tsamara ta na shigo
yau wato da shirin shi ka zo yau kan
ai da shirin na shigo dan labari ne ban san wanda zai fada raba fada ba labari ne tsakanin bari da Fulani da wato na san yana babbar bare ne ya shiga sata gidan Fulata ne
ya koyi ya yi ka ta saka ku
to sai wannan babbar bare ya shiga sata gidan Fulata ne na san yana ashe da ya shiga din nan Fulata ne yana kallon shi ya kyale shi
to
yana kwance ya san dasan da ya ci ga ya kyale shi da yake ba huta
to
shikenan da barawo yayin rinkurin dauka kaya da yake daidai kan inda shi Bafulatanin ne yake sai motsa dai idan mu ke san cewa akwai mutum kuma ya gan shi ko kuma ya san da shigowar shi
na'am
ko da yaji Bafulatanin yayin motsi ya fice da gudu sai dauki tantan batashi a matsayin sanda ba yabo Bafulatanin da yabo barawa da gudu a cikin to shi kuma kai makon tinda barawa ya fice shi ma ya dawo
Washington DC
zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leather Creation da ta daidaita mana sauki da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya